من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنا مضرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا داود موضوع من شغب الدرسي أولا مسلا سينا تنفوديو لكي أنقور خنوسي أتكن ونن غرينا منفقونا domin ci gaba da darasi na littafin babban malamin Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz, kamar yadda muka saba, mai suna Al-Fitnatu fi Hayatil Anbiya'i was Sahaba, wato jarrabawa a rayuwar annabawa da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu ci jarrabawa a wannan rayuwar. Kamar yadda ƴan uwa suka sani, mun sanya ka'ida cewa duk sanda wani abu ya faru, to a duk inda muke karatu za mu dakatar da abin da ya faru, mai magana daidai da abin da yake faruwa. Domin akwai ka'ida da suke faɗa su malaman usul fiqi, cewa jinkirta bayani a lokacin da ake da buƙatar ayi bayanin layin juzu bai halatta ba. Don haka zan yi wasu bayanai a yau, ɗan uwa za su yi ainihin wato haƙuri wanda suke da alaƙa da abubuwan da suke faruwa a wannan jiha ta Kaduna. Wayannan abubuwan kami magana ne kuwa ba don sun shafe mu ba, sai don kawai sun shafi addini. Wanda ya ga dama ya duba abin da muka faɗa da idan basira ya kyautata mana zato, wanda ya ga dama ya rufe idansa ya ci gaba da munana mana zato da kuma faɗar magana didde ga dama a kan wannan mugi dame mu ba dan ba dan shi muke ba dan bai isa ne kuma saboda shi ba. Allah ka ji kamar albani da yake inna irda an-nas gayatin la tadra, neman yardan mutane fage ne da babu wani wanda ya isa ya kai karshen ka. Abu na farko, wannan addini namu na musulunci shi kadai ne addini kullun kull a gurin Allah da yadda a doran kasan nan. Allah ya faɗi cewa inna ad-dina inda Allahi al-Islam, addini a gurin Allah wanda idan an yi zai karɓa shi ne addinin musulunci. Sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan addini a matsayin ni'ima, sannan ya yadda cewa shi ne addinin da za a bauta masa da shi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kasancewar wannan addini ni'ima ne Allah yana so ya game ko ina a duniyar nan, ya tashi wanda ya fi kowa girma da daraja da kima a gurinsa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna sanar da irin wahalar da annabi ya sha a garin Makka ba da komai saboda wannan addinin. Yana sallah a ɗora masa mahaifar raƙumi a jiki, izgili ya zo wucewa a kalle shi ake ya ayyu allazi nuzil ilayhi dhikr, fiyawai go a kalle shi ake masa innaka la majnun, kai dai mahaukaci ne. Bal qalu adgasu ahlamin, anti annabi yayayen mafarki yake zuwa ya karanta. Bal iftarahu, anti abinda yake zuwa ya faɗa kirkiro wayi. Bal huwa sha'irun, amma ce annabi mawaki ne. An taɓa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Ka'aba yana sallah, wani ya zo ya shaƙi annabi ta baya saboda shaƙa, sai da manzon Allah ya zubar da ƙwallon. Abubakar yana daga nesa ya zo ya bangaje mutumin yake a taktulun rajulan an ya ƙula radiyallah. Saboda wannan addinin ya cutar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan ya sa shi kanshi annabin daga baya aka farmace shi ana neman rayuwarsa. Allah ya sa shi cewa ya hijira ya bar Makka ya dawo garin Madina, duk ba dan koyi masa saboda wannan addini. Don haka Allah ya ce ka ce masa, kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Addinin ne Allah ya zabe shi a matsayin addini da yake wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wannan addini na musulunci yana daga cikin certificate guda goma da ake da buƙatar kowane mutum idan ya mutu, in ya je gaban Allah babu yadda za a iya shiga aljanna ya tafi da wannan certificate din guda goma. Certificate na farko da za a fara dubawa shine musulunci. Dan haka Allah yace innal muslimina sayti wal muslimati sannan wal mu'minina wal mu'minati. Wannan addini na musulunci saboda muhimmancin sa Annabi Yusuf bai gushe ba yana addu'a kafin ya koma zuwa ga Allah yana rabbi qad ataytani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين روقان الله يكي يكرتش ينا مقيم مسلم وانا الدين لا مسلم كي شين الدين عند النبي سليمان زي أيكا عندما كرنتو أبايا زواج وانا ماتر فرقو أبن نيتي متشين الله تعالو علي وأتوني مسلمين لوكا سنة تزو bayan ta shiga musulunci ta faɗa da bakinta tace qalat wa rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin wannan addini ne Allah madaukakin sarki yake wa man yaqti ghayra alislam dinan duk wanda yayi wani addini wanda ba na musulunci bai mutu falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin wannan ne sa Allah ya kira wannan al'ummar yace mata ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن الا وانتم kada wanda ya kuskura ya mutu akan tafarkin da ba na musulunci ba wannan ne Allah yake cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumun wannan addini na musulunci ne aka zo Fir'auna da shi aka yi a musulunci yake daga ƙarshe Allah yake wajawazna bi bani isra'ila al bahara muka tsallakar da bani isra'ila a teku fa atba'ahum fir'aun فرعون يبيوس وجنوده بغيا وعدوان وتصب لذلك لوجه قونا لديه حتى إذا أجركه الغرق حتى لنزي وانا الواي ثم فرعون يتبت رمتوا ذي قال صنع أولا اللوكة آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أولا اللوكة يدارني إلى معتي ya tunduma ya tunduma cikin wannan addini namu na ainihin wato musulunci wannan addini Allah ka zai Imam al-Qahtani da yake fada annuniyar sa yace wa shari'atu al-islam afdalu shar'ati dinun nabiyyi salih al-adnan huwa din rabbil alamin wa shar'uhu wa huwa al-qadim wa sayyid al-adnan huwa din adam wal mala'ika qablahu huwa din nuh sahib al-tufan ولها دعا وله دعا هود النبي وصالح وهما لدين الله مؤتفلان وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان هو دين إبراهيم وابنه معا وبه نجا من نفحة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلع لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لإبارة الصلبان والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمع على الصبيان وكمال دين شرع الله دين وكمال دين شرع الله وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن إمام القحطاني والشريعة الإسلام وأن الدين نمسلين تشين أفضل الشريعة شريعة دكب قوة شريعة الدنيا كما وأن الدين النبي صالح الأدنان الدين من النبي وأن يكي بقس كيادة قبيل الأدنان وأن الدين نمسلين هو دين رب العالمين شيء الدين يلقى أبنجز تالكي فنو شرقه هم شألني شرعا تاشي وهو القديم وان الدين يادئ وسيد الأديان كما شيني شغبان دون الدين الدنيا هو دين آدم النبى آدم وان الدين ما شيني الدين شي والملائك قبله دون ملائكة دكتني دون ما بكتني با وان شيني الدين دينو تام الله دشي هو دون نوه شيني الدين النبى نوه صاحب الطوفان ما أبو تن طوفان وله دعا هود النبي وصالح akan wannan addinin ne annabi Hud ya kira akan wannan addinin ne annabi Salih ya kira wa huma li dinillahi mu'taqidan wa'annan duka ba su da wata aqida amma ta addinin musulunci ba wa bihi atalut da wannan addinin na musulunci na annabi lut yazo da shi wa sahibu madyan da kuma ma'abucin madyan shine annabi shu'aib fa kilahuma fi dini mustahidani duka wa'annan sun yi kokari akan addinin Allah huwa dinin ibrahima wannan addini shine addinin annabi ibrahim wa ibnihi ma an tare da ƴaƴansa guda biyu kenan annabi ishaq da annabi yaqub kenan ko annabi isma'il da annabi ainihin wato a ishaq wa bihi naja min nafhatil niran da riko da wannan addini ne Allah ya tsiratar da annabi ibrahim sanda aka jefa shi wuta wa bihi da wannan addini ne hamallahu zabiha min albala abinda zai yanka Allah ya tsiratar da shi lamma fadahu yayin da Allah ya fanshe shi bi azamil qurbani da mafi girman abinda ake ainihin wato neman kusanci da shi a wajen Allah huwa dini yaquban nabi wa yunus wannan shine addinin annabi yaquba da annabi yunus wa kilahuma fillahi mubtaliyani huwa dini daud al-khalifa wa ibnahu shine addinin annabi daud da kuma dansa annabi sulaiman wa bihi saboda rukun da suka yi da wannan addinin ne azalla lahu al-muluk al-jami masu mulkin aljanuma sai da suka kaskanta zuwa gare su huwa dini yahya wannan shine addinin annabi yahya ma'a abihi wa ummihi tare da babansa da mamansa ni'imat tabiu madalla da wannan da annabi yahya wa habbara shekhani madalla da wannan iyayen nasa guda biyu walahu da isa ibn maryam qaumuhu da wannan addinin ne annabi isa ya kira mutanansa lam yatahum li ibadati sulbani bai bauta musu bai barta su bauta ma kurus ba wallahu antakahu Allah ne ba annabi isa ya kurci sabiyan tun yana dan karamin yaro bulbula ta hanyar shari'a tun dai ake kala inni abdullahi magana ta farko da ya fara fada fil mahdi thumma sama ala sulal sibiyani da ake ce wa kamalu dinillahi sharqu muhammadin shikar addinin Allah gabaki daya a doran kasa shine addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam alquran Allah ya kara tsira da aminci a gare ki shi wanda aka saukarwa da wannan alqurani addinin musulunci ya haɗu da tarmaki a baya tunda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana ci gaba da haduwa da tarmaki ana yakar addinin musulunci yaki ta waje sannan ana yakar addinin musulunci yaki ta ciki wasu za su zo da kayan da yake daga waje kowa ya san ba masu addinin bane su yaki addinin wasu kuma za su sanyo riga irin ta addinin su zo su yaki wa su yaki wannan addinin dan haka Allah yake yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim suna so sai sun buci hakkin Allah da bakin su waya aballahu illa an yutimma nurahu Allah ya kishi kuma su ya cika hasken sa walau kare al-kafirun koda ku kafire sun fi dan haka yace huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shi ya aiko annabin sa da shari'a da kuma addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kare al-kafirun dan ya bayyana da shi akan kowane irin addini koda kafire sun ci kuwa koda musulmi sun yi kamar yadda yace huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida addinin musulunci ya dade yana fama da irin waɗannan matsalolin a yake shi ta cikin gida a yake shi ta waje ana kokarin sai an murƙushe shi sai an kwantar da shi amma Allah ya ki a kai wannan addinin Allah ƙasa a doran ƙasa Ibn Attaqi ne ya tashi zai rubuta tarihin ta ta a littafin sa na tarihi wallahi sai da yake kai komo ya rubuta ko kai ya rubuta saboda irin ta'addancin da aka yi wa musulunci a wannan lokacin da tatar suka zo suka yi yace bai taba tsammanin musulmi a duniya za su iya shiga kaskanci da wulakanci irin na wannan lokacin ba yace kuma bai jin cewa ko ya juje wa majuja da Allah ya faɗa yace inna ya juje wa majuja mufsiduna fil ardi yace bai tsammanin za su yi ballar da tatar ta kai ba yace domin tsoro ya kai tsoro ga al'umman musulmi a wannan lokacin zaka sojan tatar zai haɗu da musulmi a hanya ba makami a hannun shi ba amma ya ce wa musulmi ya jira ya kuma tsaya ya kasa tafiya sai ya koma ya biya ɗauko makami ya same shi a tsaye ya kashe shi saboda tsabar bala'in tsoro da halin da al'ummar musulmi suka samu kansu a wancan lokacin. Amma wannan bai iya shafa addinin musulunci a doron ƙasa ba. Sun yi abin da za su yi sun tafi, amma kuma addinin yana ainihin wato nan. Don haka ya zama wajibi akan kowa ya yi ƙoƙari ya tashi wannan addini ya rike. Yana daga cikin tambaya guda hudu da za a yi wa mutum ran da ya bar duniya ya shiga kabari. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, idan aka rufe bawa mumini wanda suka rufe shi suka biya baya za su dawo gida, ɗaya kunnen shi na sama yana jin ƙaran takalmin wanda suka rufe shi za su biya, ɗaya kunnen shi na ƙasa yana jin mala'ikun da za su taso su yi masa tambaya. Za su yi masa tambaya man rabbuka, man nabiyuka, tambaya ta uku ita ce wa ma dinuka, wani addini ka yi. Wallahi ka kuskura ka shiga kabari ba ka riƙe da addini, to ka riga ka samu matsala, kuma ka riga ka yi asara sai dai yadda hali kawai. Wannan ita ce tambaya ta uku da ɗan adam zai fara cin karo da ita a cikin wannan ainihin wato rayuwar bayan ya riga ya barta. Da haka wani malami yake cewa, tan bis sununu wa tanqadil ayyamu wan nasu talhu wal alamu niyamu wan nasu tasqa lil hayati bi ghaflatin lam yadhkur al qur'an wal islam wal mal asbaha jam'uhu ka tahajjudin wa tamattu al shahawat sar qiyam qad zayyana al shaytan kull razilatin wan nasu taf'al ma turidu haram ya nafsi yakfi fa dhunubu kathiratun in al ghurura yusabbihu al ijram hal ta'lamu al yawm al muhaddad waqtihi الله يعلم وحده الألام ماذا تقول إذا هملت جنازة ودفنت في القبر الشديد ظلام هذا السؤال فهل ألمت جوابه ماذا تجيب إذا نقلت كلام ماذا مسيرك إن روحك غرغر جاء المفرق كي يقول ختام اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغدا تموت وترفع الأقلام يجي تمد السنون شكروسنا وسوى watan qalil ayyamu kwanaki kuma kullun yankewa suke. Amma wannan fatalhu mutane suna cikin wasa, wal anamu niyamu mafi yawancin talakai a duniya bacci suke sun saki addinin Allah. Wannan mutane ya cikin a suna ta kai komo suna ɗawainiya lil hayati ga wannan rayuwar ta duniya bi ghaflatin ta hanyar rabtana su saki addinin Allah. Lam yadhkur al-qur'ana wal islam ba su damu da littafin Allah ba, kuma ba su damu da wannan addini na musulunci ba. Sai ya ce wal mali dukiya sai ya zamanto asbaha jam'uhu ka tahajjudi, tara shi sai ya zamanto kamar tahajjud. Yadda ka san mai sallar tahajjud zai kuke in ya zo ya tsaye da gaske, to haka kuma tara dukiya ya zama. Wata matuƙi shahawati jin daɗi ta hanyar sha'awar abin da Allah ya hana, tsara kiyamu sai ya zamanto wa mutane shi ne kiyamun lainisu. Kada zayyana shaitan kullu razilatin, shi dan ya kawata wa mutane duk wani abu wanda yake mara kyau ne. Wannan ta tafa'al mutane suna aikata ma turidu haramu, abinda suke so suke nufi na haramu. Na ku yi ya nafsu ya kire gaski ya isa haka abinda kike na saban Allah. Fa dhunubu kathiratu, domin zunubai suna da yawa fa. Innal ghurura, lalle rukuwa da wannan duniyan ya sabbabu al ijramu, shi yake sabbaba wa mutum ya zama babban mujrimi. Sai ya ce hal ta'lamu al-yawm al-muhaddad waqtihi, ka san wannan da aka haddade maka ran da zaka bar duniya? Sai ya ce Allahu rabbul alam, Allah shi kadai ya sani, da ni da kai da wancan da wancan da wancan da wanda yake shugabanta da wanda ake shugabanta, babu wanda ya san yau sai ribin wannan gidan da duniya. Allahu ya'lamu wa rabbul alam. Sai ya ce ma za ta kulu, me za ka faɗa idan humilta jinazatan, in aka ɗauke ka kawa, wa dufinta fil qabri shadidu zalamu, aka rufe ka a cikin kabari mai tsananin duhu. Hada su'ali, wannan tambayar fa hal alimta jawabahu, ka san amsa shi kuwa? Ma za ka jibu, da me za ka amsa idan na tsaka kalamu lokacin da za ka yi magana? Ma za mu tsiru ka, me ne makomarka in na ruhanka gargarar idan ranka ta riga ka kai gargara? Ja al mufarriqu, wanda zai raba ka da ran ya riga ya zo kai ya kuda kitamu dan ya ce maka lokacin cikawa yanzu ya riga yi. Ikma yau din nan a rayuwarka ta duniya, taf'alu ma tasha'u wa tashtahi, duk abin da kake so kake kwaɗayi ka aikata, babu wanda zai hana ka. Amma wa gadar gobe kuma ta mutu zaka mutu idan ka mutu wa turfa al aqlamu an daga an dauki al qalami aikin da kai an rubuta sai dai a maka sakamako akan shi wannan ainihin wato shi ne to musamman irin abubuwan da suke tafiya a Najeriya wanda ya barna a Najeriya ba ma a Najeriya ba a duniya kan wanda ya ci ribar zamanta a nan da zaka bacci ka bar ta kana rike da addinin Allah shine ci ribar ta wallahi ko me ka zama ko me ka tara ko waye kai nan da ka mutu baka da alaka da addinin Allah Allah shi ma bai da alaka da kai kuma ba ruwan shi da kai ba abin da ya kaka da shi shi yasa na faɗa muku nace duk wanda ya iya daurewa yace babu ruwan shi da addinin Allah kuma ku daure ku ce babu ruwan da shi wannan shine babban dalilin da ya sa ni in yi waɗannan bayanan satin da ya wuce na ɗan yi tsokaci a gurguje akwai wannan takardar akwai ta turancinta wannan an sa an fassara ta da ainihin wato Hausa wannan wanda na san mutane sun san abin da yake faruwa a jihar nan da yadda ake ainihin wato hayaniya yanzu na farko suka ce bill dokokin wa'azi wanda zai sauya doka da aka gabatar a jihar Kaduna akan wa'azi na shekara 1984 to idan ka dauki wannan shekara 1984 lokacin da janar Buhari yake mulki ne na soja aka kirkire din wannan dokar a lokacin da yake soja ba a iya aiki da dokar ba sai yanzu za a dawo da ita in ka dauki wannan ita kanta dauko wannan dokar yanzu a matsayin doka a jihar Kaduna akwai kokarin a hada janar Buhari da kici da mutane ta yadda in an yi magana sai ce ba su suka yi ba waye ne ina ba ta kumbanci wannan abu na farko kenan abu na biyu wanda yake karkashin wannan wannan doka yan majalisa jihar Kaduna suka tabbatar da shi kamar haka wannan doka na kiran wannan doka ana kiranta dokar wa'azi mai namba gashi nan shekara 2015 wannan doka za ta fara aiki ranar ba su sa ba ga watan kaza ba su sa ba shekara 2015 sannan a kalmomin da ke cikin wannan doka suna nan a haka sai dai a surati yana nufin izinin lura da sanin mai wa'azi wanda doka ya bashi gwamna yana nufin gwamnatin jihar Kaduna frita yana nufin mutumin da ke da lasisi wanda jama'atin nasarar islam ko christian association of nigeria ta bashi ya yi wa'azi public place yana nufin inda mutane ke taruwa kamar kasuwa makarantu ko wata cibiya ko wani wuri da mutane ke taruwa relevant authority yana nufin jama'atin nasarar islam of the christian association of nigeria state yana nufin jihar Kaduna da ke Najeriya manyan addini guda biyu a wannan jiha dole su dinga ainihin wato gudanarwa kamar haka to karkashin wannan abu na biyu kafin tsara wannan dokar mu addinin mu na musulunci yana da tsarin da kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya Abu Dharr al-Ghifari ya ce hatta tsuntsun da yake yawo a sama sai da annabi an batan mana wani ilimi akan shi addinin da yake da tsarin da sabuwar riga ma in zaka sa sai da ya faɗa ga abin da zaka karanta addinin da yake da tsarin saduwa da iyali in zaka sai da ya faɗa ga abin da zaka yi shiga gida in zaka shiga sai da ya faɗa ga abin da zaka karanta fitowa in zaka yi masallaci in zaka tafi kasuwa in zaka shiga in zaka fito daga kasuwa abin hawa in zaka hau in zaka sauka addinin musulunci saboda cikakken tsarin da yake da shi wannan kafar Allah bai bari wani ya tsara ba sai da ya tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ci ga yadda tsarin yake to idan har yadda dan adam zai bayan gida ya fito sai da annabi ya tsara wa mutane kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah akwai wani mahaluki da ya isa a duniya yazo ya tsara wa musulmi yadda za su yi wa'azi ba yadda annabi ya tsara musu yi wa'azi ba ba wannan mahalukin dan haka karkashin wannan tsarin ku kuriki ba mu da bukata tsarin da annabi ya zo mana da shi mun gamsu da shi shi muke da bukata kuma ba wani mahaluki da ya isa ya tsara wani abu wanda ya ci karo da na annabi musallama mai ba wata mata da ta haifi wani da a wannan doron duniyar da ya isa ya kawo abin da ya ci karo da na annabi musallama masa wannan shi ne ainihin wato abu na biyu abu na uku shi kanshi addinin musulunci ba a yi masa adalci a jihar Kaduna ba domin wanda aka ɗauko aka sa shi shi ne darakto na addinin musulunci ku je ku bincika ku ji shin ya san addini gwamnati da za ta ɗauko wanda yake za ta ba shi kiwon lafiya ya shugabanci abu ta ɗauko mutumin da bai san komai akan kiwon lafiya ba ne ko ta ɗauko wanda ya san kiwon lafiya ne da za a ɗauko wanda za a bashi ya lura da tsaro an ɗauko wanda bai san komai kan harkar tsaro ba ne ko an ɗauko wanda ya san tsaro ne abu guda biyar wallahi in aka sa san rai to sai an jefa al'umma cikin bala'i abu na farko harkar ilimi idan aka tashi to a can dubu wanda ya ce da ilimin da zai jagoranci mutane ilimin nan na addini ne ko ba na addini ba ne abu na biyu harkar noma abu na uku harkar lafiya abu na hudu harkar tsaro uwa ubansu ita ce harkar addini duk lokacin da aka ɗauko wanda bai san addinin musulunci ba aka ce shi zai jagoranci wa addinin musulunci dole a samu matsala wanda aka ɗauko aka ɗora a matsayin wani shi ne daraktan addinin musulunci a jihar Kaduna ba abin da ya sani kan addini ba ɗalibin ilimi ba ne ballantana ma ya zama malamin addini amma aka ɗauko shi aka ɗora aka ce wai shi ne daraktan addinin musulunci a jihar Kaduna abu na uku ƙarƙashin wannan shi ne na hudu dalilan da ya sa gwamnati ta kafa wannan dokar kamar yadda shi ya yi bayani a ciki to bari ku ji dalilan daga bakinsa kun san dama ko a ina ne in ka gana karyo da rediyon nan to akwai bayani kenan saboda haka barin bashi ya faɗa da bakinsa ku ji dalilan da ita gwamnati ta dogara da su gurin kafa waɗannan dokokin sannan sai mu ba shi amsa
Thank you. kuma kuma da jirage to ba ba nan ko kuma da ruwa ne kafa kai da kai da ka ta da ya kula ka to kuma ba ba ga suka fara su ba alfarka sun ba kula da alfa wannan kullun doka Sheikh Abubakar Usman baban tuni shin shugaban da jama'ar malamin da imamin ta jihar Kaduna wannan doka kamar da kowa ya jita wa ne ma akan hakika lokacin da nake dokar na tsara malamai da malaman yau su da kuma sannan muka dora ne kuma ta mutu mun yi doka take to yanzu doka tana hannun kuma a matsayin nan ne ba shugaban da malamin da malaman da jihar Kaduna na san fasara wannan doka da Hausa domin ya karanta wajen malamai ko kar sannan kuma su zo ne duk sai da haka na kira ni mun haka wannan doka abin da ke akwai shi ne dokan da za a yi akan abin shafuwa to lallai ne zan to malamai suna da kicewa kai duk yake mun san gwamnati ba za ta yi wannan mutum ta tunci ko suna da mai amma malamin da aka tunci ba ya kyautu ta tsaron ba su yi abin da ya dace ba amma mun yanzu abin da muka yi mun tura all over Kano state mun tura members duka mun yi mamu da sauransu kowa ya wani to akan dokar nan ya san da ana cikin jami'an aboki ma duniya da ke fama da matsalolin cikin ciki
to wannan shine dalilin su na yin dokar nan wasu a wasu gurare suna sa karatu a lafiya suna damun mutane kaga na farko idan wani ya sa karatu a lafiya a wani guri ya sa mutu ya damu mutane an san shi me ya kamata yi a kamo shi a hukunta shi mana kuma ai an san masu yin wannan ba sai a kamo su a hukunta su ba akwai adalci wani abu ka san wanda ne ka kasa kamo shi ka hukunta sannan sai kai doka ga wanda shi abin bai shafi shi ba eh wai shafin dare sannan ku bar wannan magana ai da ana magana su waɗannan sun saka rasu ne su kuma in can tunda addinin su ne dama ba za ka hana su ba sai bige-bige da kiɗe-kiɗen su sun ce an shiga haƙƙin mutane amma kar su manta an zo an kwana a garin nan ana kiɗe-kiɗe da rere a nan da aka yi wannan kiɗe-kiɗen da reren a jihar Kaduna na farko duk wanda ya san ya san an haɗa gosulo a garin nan a cikin haɗa gosulon da aka yi ba a shiga haƙƙin wasu ba a cikin kiɗe-kiɗe da rere da aka kwana ana yin a ranar duk wani wanda yake da alaƙa da wannan yankin musamman mu fitilun ma da aka kunna ka a filin sun isa su hana ka baki mu ba a shiga haƙƙin mu ba ko ko su saboda akwai gwamnati a hannun su ɗaya-ɗaya ne sun isa su yi ragowar mutane bayi ne ba su isa su yi ba wannan ita ce dalilin su na kafa wannan doka kamar yadda shi ne bayani to bari mu ci gaba da jin bayanin yadda matsalolin suke sannan akwai kwamiti na jama'atul nasr al-islam tare da daidaiton wakilai a kungiyar izala da tariqa a bangaren musulmai sannan kwamiti da kungiyar kirista a Christian Association of Nigeria ta kafa a bangaren kiristoci sannan ministerial committee na bangaren addini da gwamna ya zaba ministerial committee na interfaith ita ce za ta zama wasiƙa tsakanin GNI da kuma kan ita ce mai kula da ɓangarorinsu idan an ɗauko jama'atu an ɗauko kan to akwai ministerial committee da gwamnati za ta kafa yana sama da jama'atu da kuma wa da kuma kan wannan shugabannin da za a naɗa wanda za su shugabanci wannan ministerial committee ɗin wanda yake sama da kan wanda yake sama da jama'atu barkaji ga sanan shugaba wanda gwamna zai zaba da shawarar sakataren gwamnatin jiha shine SSD shugaban da zai zama shine chairman na wannan committee da za ka ba to gwamna ne zai zabo shi tare da shi dawa SSD dai kenan mai ba da shawara na musamman ga gwamna akan harkar tsaro wannan shine mutum da zai a wannan ainihin wato ministerial committee din sannan wakilai daga jama'atu da kuma kan biyu kenan sannan wakilan hukumar shari'a wannan wakilai daga hukumar shari'a wanda za ta turo zai iya zama musulmi zai iya zama ba musulmi ba wakili daga hukumar 'yan sanda wato SF da kuma civil defense kada ya kasa ainihin wato mukamin FP wato superintendent of police sannan hukumar addini da aka tabbatar karkashin shafi na 4A da kuma B na wannan doka tana da ikon ba da lasisi bayan ta samu amincewa daga ministerial committee kenan ka ga jama'atu da ita kafin idan malamin ya rubuta approval yana neman lasisin wa'adi sai ya tura zuwa ga wancan ministerial committee a cikin committee nan da shugaban civil defense da wanda director ita zai turo da wanda ma'aikatar shari'a za ta turo da wanda yan sanda za su turo za iya zama musulmi sai ya zama ba musulmi ba su ne idan ka rubuta kana neman lasisin wa'adi ita jama'atu bata isa ce maka approval ba na ta baka lasisin wa'adi sai ta tura zuwa ga wa'adin idan sun turo mata an baka ne sannan za ta yi wa za ta baka in ba su turo an baka ba to su ma su da ikon su ba da lasisin ainihin wa'adi wannan yana da sannan lasisin ba zai wuce tsawon shekara ɗaya ba kaji sai ka ce lasisin mota ba zai wuce tsawon shekara ɗaya ba kaga da liman da na'ibi na ɗaya da na'ibi na biyu idan suka tafi rana ɗaya suka yi lasisin wa'azin sai ya zama yau alhamin lasisin ya ƙare gobe kuma juma'a kaga ba dama liman ya ce to kai na'ibi ga sallah dan lasisi ya riga ya isa kuma idan ya hau mambari tunda lasisi ya isa ya karyawa ya karye doka sannan na'ibi na biyu shi ma ba dama ya shigo ya dawa ya da sallah domin in ya shigo ya da sallah ya karye doka to kaga in an neman liman da na'ibi na ɗaya da na biyu ba kowa to sai dai mutane su sallah a zahara ba ce kowa ya sallah shi kadai a waɗi don wani ya hau a madadin liman ya ce zai mutane su tsuba waye ba shi izini ai ba shi da lasisi daga gwamnati kuma lasisin nan fa da ake magana ba fa kyauta ba za a je a malaman addini sai ka biya saboda haka su kansu malaman addini wata hanya ce ta je an samu kuɗin shiga a hannunsu ba ma aiki a ƙarƙashin kowa ba ni da albashi ba ni da allowance ban da fanshu ban da garatuci in na mutu muna aiki ne kawai durbushin rabbul izzati wal jabaruti ƙarƙashin Allah subhanahu wa ta'ala muke aiki da aka su bari mutanen da suka ɗauka aiki suke biyan su albashi suke ba su allowance suke ba su fansho da garatuci sai su samu su wannan dokar sannan yana daga cikin abin da zamu faɗa wa gwamnati in bata sani ba jama'atin nasrul islam babu yadda za a yi ta iya rule din musulmi domin ita jama'atu in ka ɗauke ta kaman uba ne ko mai gida da ya auro mata ya kasa ɗaukar ɗawainiyarta kaga ba shi da damar ya ja layi za ta fita ce ba za ki fita ba saboda bai sauke nauyin da Allah ya ɗora masa duk yadda zai zo ya sa doka ya ja layi ya ce kar ta fita kawai in ta tsaya tana kallon shi a matsayin wannan ƙaton banza ne ke zara ido kawai ba shi da wani amfani kuma ina so ku lura da kyau ku gani idan ka taso ko kai ne babba a gidanku akwai inda za ka kai kaga ƙannan ka in sun taso ka kan iya sa mutum ka ce sai ya yi sai ya bari idan akwai wata gudunmuwa da kake ba rayuwar shi idan ba wani abu da kake mai kai kawai kana cikin kiyayen shi ne akwai matakin da za ka ce mai ya abu ya ce ba zai ba ka ce mai ya bari ya ce ba zai bari ba saboda yana ganin ba ka da wani amfani to ku kalla ku gani gudunmuwar da jama'atu take ba addini tana ba addini gudunmuwar da ya zamanto al'ummar musulmi suna kallanta da mutuncin da abu zai zo daga hannunta su karɓa yanzu kowa ya san abin da ya faru kwanan nan a kan rikicin asibitin musulmi san zuciya kiri-kiri da matsalolin da suka faru da yadda aka tafi kotu da yadda aka so a wulakanta Dr. Muawiya ran da aka je kotu farkon abin da aka so shine ana zuwa kotu kar alƙali ya bada belin shi daga nan kai a wuce da shi kuri ne yanzu kotu ce ta hukuncin cewa da likitan da alƙalin kotun ya taso ya zo ya ga asibitin ya gane cewa an cutar da Dr. Muawiya ranar da ya sa zai saurari shari'an ya dawo da shi baya ya dawo da ranar baya yanzu da aka dawo ko da aka dawo yanzu ku kun sani a nan area billahi alaikum mutum nawa ne musulmi
suka cuci da rufe asibitin nan daga lokacin zuwa yanzu la tu'addu wa la tunsa da aka dawo yanzu asibitin zai ci gaba da aiki an zo an samu tsakanin mashin wanda aka kawo dan tsare mutuncin ɗan uwan mu musulmi mata idan ka je gurin zaka ga tsakanin da ake zuwa wasu guri matar ka kwanta wani ƙato ne mata asibitin musulmi mace ke kiwa mace haka ake to yanzu an ciwo shi kusan 1900 da wani abu yanzu ko da aka dawo an sace tsakanin mashin an sace kiguna guda biyu an sace waye yanzu da an yi shekara gurin yana rufe ya kake tsammanin idan an dawo abu na gaba mai wa'azi da aka yadda ko mai wa'azi da aka gayyato daga wajen jihar Kaduna ba shi da izini ne wato mai wa'azin da aka gayyato daga wajen jiha mai wa'azin da aka gayyato daga wajen jiha za a ba shi izini ne na wannan gayyata kawai kamar nan masallacin da suke ɗauko malamai to in sun tashi za su gayyato malami idan wannan dokar ta fara aiki sai sun bi ta ƙarƙashin wannan kwamitin sun ce suna so za su gayyato mai wa'azi zai zo ɗan fodiyo zai yi karatu ga kwanakin da zai yi amma lasisin sai an rubuta ga awannin da zai yi a wajen karatu kuma sannan idan ya zo ba dama kusa lasifikan nan sai dai a kashe lasifikan irin wannan kwamiti za a kafa shi a ƙaramar hukuma wanda za su tantance masu neman lasisi domin su turawa ministerial committee domin amincewa wannan committee zai kunshi mambobi kamar haka chairman da wato ko chairman da ko kuma chairman wanda za su wakilci manyan addinai guda biyu wanda gwamna zai naɗa tare da shawarwarin shugaban ƙaramar hukuma wakilin yan sanda kada ya kasa zama mai mukamin ASP wakilai biyu daga ƙungiyar izala da ɗariƙa wakilai biyu daga kar wakilai daga masarauta wannan kwamiti abinda suka zartar zai tabbata ne idan suka kai adadi ɗaya kamata mutum biyu tare da chairman da ko chairman da kuma wato aƙalla mutum ɗaya wanda ya wakilci sashen addini kwamitin da aka kafa ƙarƙashin sashi na shida yana da aiki kamar haka bin dokar da aka kafa na lafisin wa'azi ya yi rijista amintattun masu wa'azi na ƙungiya ya yi rijistar amintattun masu wa'azi na ƙungiyoyi na addini a kowane ƙaramar hukuma da sanin cewa a sanya lasisin lokaci da kuma yawan lokacin da za a yi amfani da shi reshen GNS da kan na jihar Kaduna ya ajiye adadin coci da masallaci da masu wa'azi na jihar Kaduna duk wani kafin da CD da flash drum da kuma duk wani wa'azi a yi amfani da shi ne a wurare kamar haka a cikin gidaje a cikin gidan mutum duk wani CD da flash drive da duk wani abu to za a amfani da shi ne na farko a gidan mutum zauren mutum cikin coci cikin masallaci ko kuma wuraren da aka keɓe domin ibada duk wani kafin na wa'azi da ke da kalmomin zagi a kan wani mutum ko ƙungiya ko ƙungiyar addini ko shuwagabannin addini na ainihin wato ko shugabannin addini wayannan abubuwan da suke bayani shugabannin addini na da ko na da ko na yanzu an hana amfani da shi a jihar Kaduna. Inda karatun Malam Abubakar Gumi kenan ko karatun irin su Malam Jabar ko karatun su Albani inda sun faɗi kalma akan wani wanda shi wani yace an zabe shi, to haramun ne a daina sa wannan karatun. A da ko a yanzu duk mutumin da saboda wannan doka yayi laifi kamar haka, duk mutumin da saboda wannan dokan yayi laifi kamar haka, yin wa'azi ba tare da lasisi ba, sanya kafis ko amsukuwa bayan karfe 8 na dare a cikin dandalin jama'a, amma inda sunan addini ne, in ba da sunan addini ba ne kana da iko ka kira mai asharar lanka ko sa'adu burinka ko ka sa rararanka ka ci gaba da rariya ba ka da wani matsala. Wannan yana daga ciki, da haka yin amfani da amsakuwa a cikin masallaci ko coci ko gefensu in ba lokacin ibada ba shi ma laifi ne. Yin amfani da littafi masu dauke da kalmomin zagi, to a nan gurin ne har yanzu ba a yi mana definition mai ake nufi da zagi ba, dan ne za a yi rigimar. Babu wani mutum a duniya da yake kyautata lafazi gurin wa'azi kamar manzon Allah, amma wannan bai hana Qurayshawa su zo su kawo ƙara gurin amin shi ba, su ce ba za mu taɓa haƙuri akan zagin da ɗanka yake mana ba. Sannan wa tasbihu qulina yana wawantar da hankulan mu yana cewa wawaye, kaga mu muna faɗar magana akan wasu kuma ba wani wanda yake sai kawo aqida da take karo da ta annaba a ce ba za mu magana akan shi ba. Wallahi in dai za a daina wa'azi akan aqida sai dai mu rufe littafin mu daina karatun mu shi wata harka, dan ba shi da wani amfani karatu. Kana kallon irin bala'in da ake ciki yanzu, ana ma karatun aqida da aka tsare ballantana an daina karatun aqida iri iri, muna kallo mutane sun zo sun dauko haƙƙin Allah sun raba ma wasu mutane, sannan ka ce wai a zara ido. To duk wanda kai magana akan aqidar sa dokar kasan nan ta yadda dama cin mutunci da zagi wannan abu ne wanda bai dace ga musulmin kirki ba, amma in kana da dalili wani abu ba daidai ba ka fito ka faɗa abin da ba daidai bane, to wannan yana daga ciki. Yin amfani da littafi sannan tada husuma a cikin jama'a, yin amfani da kalmomin cin mutunci da addini, sannan zuwa wajen wa'azi ko wajen ibada da makami da nufin tada husuma, duk abubuwan da aka faɗa a sama laifi ne. Duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin wannan laifuffuka za a hukunta shi da daurin da ba zai wuce shekara biyu ba, ko tara na naira 200,000 ko a hada duka, kuma za a kwace lasisin sa na wa'azi. Allah shi waye to kike nan cincirin dola ku, kuma duk wani dan majalisa da kuka zaba lalle ku tabbatar da shigan sa da fitar sa, yaushe ke shigowa unguwarsa yaushe ke fita, dan mu mun yi abin da zamu iya. Ranar Alhamis da ta wuce mun tashi mun je majalisar nan, mu mun yi abin da mu zamu iya yi mun tafi, yanzu abin da ya rage mana shine magana. Kuma abin da mu muke cewa wannan abin tun da addini ya shafa, idan da za a yi ma addinin musulunci adalci a nemo wanda suka san addinin mana ko su tsara yadda za a yi wa'azi. Dan uwa yau magana da kai, yau akwai malamai a jihar Kaduna da kuma malamai a matakin ƙasa wanda in abu ya zo daga gurinsu a matsayin doka ina da kyautata zato a kansu cewa wallahi ba za a haɗa kai da su a cikin addini ba, zan yadda da abu. Yau misali a ce doka ta zo, abu ya zo daga su Malam Kabiru Gombe daga sama ko shugaban ƙungiya sun yi approval sun yadda da abin, ina kyautata zato cewa wa'annan mutanen ba za a haɗa kai da su a cikin addini ba. Amma mutumin da bai san addini ba a ɗauko shi a ce shi zai tsara dokar addini, amma addinin musulunci adalci to wannan yana daga ciki za a bada dama wannan ita ce za a kwashi ainihin wato lafiya sun sa ga duk wanda ya saba wannan doka Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'i gwamna wannan ta wannan jihar Kaduna to wannan shine abin da yake faruwa yanzu wannan gaba ta farko kenan na karanta ta ne dan uwa mutane bayani ba dan ta haliri in dauke ta gaba gaba ba in amma idan sun hakura shi kenan sai mu ma mu ci gaba da abin da ke sab gargaban mu yanzu ba wanda ya san a ina na taso a ina ne karatu duk kasashen da gwamnati take control din addini ka je ka bincika ka gani yanzu Saudiya hatta mai kiran sallah a masallaci na kamsu salawati da liman ita take ta amma za ka ga da limamu da ladanin da masu aikin masallacin gwamnati ke take daukar nauyin su addinin a hannun ki yake dan haka tana da ikon yin sarrafin addini tana da ikon yin tasarrufin wa addini amma ba kuma mutane komai ba ba kuma sanya akai mutane suka nemi filaye ba ba ku sanya akai suka gina kayan su ba ba ku sanya akai mutane suka yi karatu ba ba wata gudunmawa da kuka ba su ko ku tashi rana ɗaya ku ce kun musu doka a gidan wa ake wannan to wannan shine abin da ke cikin wannan ainihin wato to ga abubuwa kamar haka wanda zan ainihin wato cike da su dan yau ba za mu so mu dogon karatu ba sannan abu na biyar karkashin wancan abin kashe ma'aikatar addinin musulunci ita ce biyu a ran da muka je majalisa wani kirista ya tashi ya yi magana ya ce ya kamata mutane su sani ya ce jama'atin nasarar islam ba ta wakiltar duk musulmi kamar yadda kan ba ta wakiltar duk kiristoci ya ce ma'aikatar addini ta musulunci ita ce biyu ita ce take da alaƙa da duk musulmi da ka dinga kici in akai zaka ga ita ake dauka a kaima ita take warwarewa sawa'u musulmin yana da alaka da wata kungiya ko bai da alaka da ita irin kici ya faru ita tana da ikon ta shiga kowane bangare bangaren kristanci suna da nasu to yau sai aka zo aka rusa su sai aka dawo sai aka hada wai interfaith wannan kungiya ta interfaith fa malamai suna da fahimta cewa ma duk wanda ya shiga wannan kungiyar ta interfaith arne ne ba ma musulmi bane domin akwai bambanci tsakanin a zo a yi haɗakar a zauna lafiya da kuma haɗakar addini addini kowa ya yi nashi amma ƙasa a zauna lafiya shi yasa a Najeriya da ake cewa ƙasa ɗaya addini ɗaya Malam Aminu Kano ya ce ina Najeriya one nation ne amma fa kowa ya san gidan ubanshi yawa addini lakum dinukum waliyaddini to sai aka zo aka ruguza ita wannan ma'aikata ta addinin musulunci aka ruguza wacce sai aka zo aka hada aka yi mata darakta guda daya wannan shine wannan injiniya Musa na mutu wannan daraktan da aka sa sakatare shi ba musulmi ba yanzu in wani abu ya faru na musulmi dole idan kun kai takarda kafin ka kai kanki sai ka fara bi da hannunka sannan yau a matsayin shi na musulmi shine daraktan addini a jihar Kaduna tunda an mayar da shi interfaith gobe idan ba wannan gwamnatin ba ce za ka iya samun kuma kirista shi ne shugaba a gurin rikici ya taso kuna musulmi sannan a kai kirista ne zai warware rikicin addini wannan yana ciki abu na biyar ko na shida kashe hukumar alhazi da suke da tunanin yi za su mayar da ita ta koma ejensi duk abin da ya shafi gudunmawa da gwamnati za ta bayar wajen aikin hajji in dai ta jiha ne za ta kira hannunta wannan jita-jitar akwai ta ba mu tabbatar ba amma za mu zura ido mu gani aiki ne zai gazgata wannan ko ya kare ta wannan amma dai wancan na ma'aikatar addini sun riga sun yanzu in ka je ka tsunar za ka ga samun bukatar sun riga sun canza sun mai da shi interfaith abu na bakwai gwamnati ta tanadi marasa mutunci tsakanin bangaren 'yan siyasa da kuma wanda suka sa riga ta addini da niyyar duk wani malami da bai yadda da wannan abin da gwamnati ta kawo ba su shiga rediyo su mai kazafi da ƙarya su mutuncin shi a nan nake cewa babu wata kalma da wani zai faɗa kowaye shi a wannan zamanin in ya faɗe ta sai mutane sun dare gida biyu wani ɓangaren za su yadda wani ɓangaren za su ƙime wani ɓangaren za su amince wani ɓangaren ba za su amince ba wani ɓangaren za su kyautata maka zato wani ɓangaren za su nuna maka zato to a irin wannan gabar duk wani wanda yake jin cewa zai keta mutuncin mu saboda addinin Allah wallahi mun halatta masa ya keta akwai ranakin dillanci duk wanda yake jin cewa wai saboda wannan matakin da muka dauka ya shirya din ya keta mutuncin mu to mun halatta masa ya keta wannan ba wani abu bane kwanaki sanda aka yi wannan kalankuwar akwai wasu program da kuke ga ana yi a gidan radio ana malam fankan fankan da malam waye ba ku san suwa suke nufi da malam fankan fankan da malam waye waye ba idan lokaci ya zo na mai muku bayanin suwa suke nufi za mu muku ainihin wato bayani sannan abu na takwas mai gwamnati ta ce nufi da kuma dalilan da ya sa ka kafa wannan dokar a yanzu babban abin da gwamnati take jin tsoro ya sa ta fito da wannan dokar tana shirin shekara 2019 saboda ji wani malami da take da tunanin zai iya ba ta matsala nan gaba to bari ta ɗauki matakin maganin cikin yanzu shi ya sa kuka ga aka ce an kafa ministerial committee ministerial committee ɗin nan gwamna ne zai zaɓo shi da shi da SSG sannan sewa su ne za su kula wajen ba mai wa'azi lafiya da aka duk wani malami da suke ganin cewa zai iya ba su matsala daga nan zuwa wannan lokacin cikin sauƙi idan aka ce an karɓe lafiyarka duk alherin da kake da shi cikin al'umma sai dai kai shi ba dama ka kuma wanda bai cancanta ba idan ita ta ɗauka ta ba lafiyarki to shi zai yi ko kuna so ku ba kwa su wannan shi ne tsarin da yake ciki sannan abu na kara maganar da shi wannan gwamnan ya kwalaki a lokacin kalankuwan nan da ba dan muna yin shuru ba ba ma san yin magana wallahi wannan maganar da ta isa ta fitar da shi musulunci bari in kunna ta mutane su ji abin da ya faɗa sannan sai in yi
suka yi su kawo wannan kudi a yi makarantu da aiki a asibitoci su gwamnati ba ne mu tsaya mu tare tsarin da sauransu babu wani kudin gwamnati a ciki duka kudi ne wanda yake fitowa daga kamfanoni daga waje wanda muna nan muna jin su wasu za a samu kudin kafin bikin wasu za a samu bayan duk abin da muka tara kuma ba wai na shigo na su gwamnati ba ne mawa kanya ne muke so su samu a ikisanin a raba musu kudin nan duk abin da aka samu za mu ba su kuma kowane shekara insha Allah za mu sake kiran su yi musu wannan buƙiya. Ko wani aiki ne na asibitoci da ba a yi babu wata gwamnati ina jin a tarihin gyara wadda ta ɗauki aikin gyara makarantu da aikin asibitoci kamar wannan gwamnati kuma wannan aiki ana yi ana farawa ma kawa aka yi ko da a gama amma za ku yi a gwamnati ta zauna ta ce a'a ku kamfani ku kawo wannan kuɗi a makaranta ko a asibiti wannan aiki ne na gwamnati saboda haka akwai kasafin kuɗi ne wannan amma mu zauna ma mayakanmu da masu raye-rayenmu a yi wani shiri wanda zai taimaka musu su ma su ci gaba da wannan aiki da suke wanda matasan da suna samun aiki ne ana samun tattalin arziki daga ciki shi ma aikin gwamnati amma wannan kuɗi da za a kashe naira miliyan 100 ne aka ce ko wani abu haka in ka ce ma za ka tashi a makaranta mai ruwan da zai wannan shekara ta tafi kuɗi da muka bayar majalisar dokoki ta jihar Kebbi
kaji naira miliyan 100 ba wani kuɗi ba ne da malaman kuna addini aka ce an ba wani naira miliyan 100 da kuna nan kuna yi amma an tara man mawaka matsiyata an ɗauki naira miliyan 100 har ana ganin ba ba wani kuɗi ba ne.
Shekara mai zuwa za mu kashe naira biliyan 26 kan ilimi kawai za mu kashe wani naira biliyan 8 kan kiwon lafiya to me yake naira miliyan 100 wanda muka je muka yi maula muka samu domin ƙarfafa zuciyar masu waƙa da sauransu wanda kwaya mun sani mu a ganin mu wannan ba laifi bane wannan abu ne wanda a lokacin
kaji a gurin su wannan ba laifi bane duk abin da ya tabbata a gurin Allah laifi ne ba ba ɗan da ya sai kankare shi to da ma sun yi kaɗa kaɗan sa da raye ne sun yadda haramun ne to yana nan a matsayin shi na kaba'ira amma abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta wani kalle shi ya ce ba laifi ba ne wallahi wannan kalma ce da in ba dan muna taka tsantsan ba da ijma'in malaman duniya duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta ya fita musulunci wanda shi yasa kun san irin wannan ba na haifuwa sai dai in danna a fadin mutum a ji abin da ya faɗa. Wannan shi ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma ya tsare mana ainihin wato imanin. Saboda haka abu na gaba wanda shi ne kusan na ƙarshe, ina kira zuwa ga 'yan majalisa. Wannan dokar kamar yadda muka je majalisa sun ce ba su sa mata hannu ba, sun ma nuna mana ba su zauna a kanta ba. To don haka wannan matsalar ta dokar karatu a jihar Kaduna ba ita ba ce matsalar al'umma a jihar Kaduna. Babban security yanzu mutane matsalar rayuwa ta dame su, suna neman ya za su ji sauki. Majalisa ta zauna ta nemo hanyar da al'umma za ta samu sauki a jihar Kaduna a halin da take ciki shine abin da ke gabanta. Wannan shine nasiha da za mu yi musu. Sannan kuma abu na ƙarshe akan wannan, duk wanda abin da ya dami addinin Allah ya dame shi, damuwarsa Allah ka ɗauke masa. Duk wanda abin da ya dame shi shine yana so ya kare mutuncin addini, ko yana dare ko bai dare, Allah ka kare mutuncin shi. Duk kuma wanda abincin shi ne ya fi damun shi sama da addini, to Allah muna roƙonka Allah kada ka bar shi ta abincin lafiya. Duk wanda addinin musulunci wato kujerarsa ta fi damun shi sama da addini, Allah ka karɓe kujerar. Duk wanda yake so ya girgida kujerar addini saboda tashi kujerar, to Allah ka girgide tashi kuma sai ka addini ta tabbata. Wannan shi ne abubuwan da suke faruwa a wannan jiha, kuma wannan ya zama wajibi a kanmu mu yi bayani. Kamar yadda na faɗa, idan mutum ya ga dama ya kyautata mana zato, in ya ga dama ya munana mana zato, in ya ga dama ya faɗi alheri a kanmu, in ya ga dama ya faɗi sharri a kanmu. Wannan matsalar take mu ba matsalar mu bane. Amma ku sani ni dai babu wani mahaluki a wannan duniyar da zan kasa tsayawa gaban shi in faɗa mai gaskiya. Babu. Kuma maganan da za ku ji ana faɗan cewa wai in an ga kuskure a zo a same shi ya ba da ƙofa, wannan maganan ba gaskiya ba ne. Saboda lokacin da za a yi wannan kalankuwar, kwamitin malamai da limamai na jihar Kaduna so ɗaiɗai har su biyar yana rubuta takarda yana so jin shi. Bai yadda ya zauna da su ba sai bayan da aka yi taron kalankuwar aka tashi. Sannan dan yanzu na san akwai mutanen da duk wannan abin da yake faruwa za ka ga su ba addini ba ne ya dame su. Yadda suke son waɗannan mutanen, wallahi ba sa son addini haka. Ni na san akwai su. To kuma ba ka isa kai abin da kake so ba, abin da Allah yake so a shiga. Kuma wallahi sai ka damu da addinin Allah ne, Allah zai ɗauke maka damuwarka. Wallahi duk wanda bai damu da addini ba, damuwa sai ya fita daga wata ya shiga wata. Ya fita daga wannan ya shiga wannan haka zai. Kuma in duniya kake so ne saboda su, za ka iya taɓa mutuncin addini saboda mutuncinsu. To gata nan baka isa ka same ta yadda kake so ba, yadda Allah yake so ka same ta haka za ka same ta. Wannan shi ne. Sannan ko da wannan matsalar ta taso, an yi ƙoƙarin a gan shi amma ganin bai yiwu ba. Da haka mu mun yi abin da za mu yi a matakin farko, mun ji har majalisa, mun zauna da 'yan majalisar nan sun nuna cewa dokar nan ta zo amma ba su zauna a kanta ba. To wannan dokar al'umma ba su da buƙatar ta, don ba ita ba ce matsalarsu. Wannan shi ne saƙon da mu muke bayarwa zuwa ga 'yan majalisu. Kuma duk wani ɗan majalisa da dokar ta je in ya sa hannu, ai dole takarda sai ta fito wane ya sa hannu wane ya sa hannu. Dole ne ai. To za mu zura ido mu gani idan dokar nan ta tafi majalisa da waye za ta sa hannu a matsayin suna goyon bayan wannan abin da za a yi. Kuma su waye ba su sa hannu ba. Na haka a cikin su ɗan majalisan nan duk wanda yake san addinin Allah ya ci gaba, Allah ka ciyar da shi gaba. Duk wanda addinin Allah ne ya dame shi, to Allah ya ɗauke masa tashi damuwar. Wanda duk bai damu da addini a cikinsu ba, to ina roƙon Allah kada Allah ya sa ma a kai 2019 sai Allah ya mana magani. Wannan shi ne abin da za mu faɗa. Idan wani ya ji wannan magana ta mar zafi, ya yi haƙuri, Allah ya ba shi haƙuri. An taɓa abin da ya fi komai ƙima a gurinmu shi ne addini. Kuma duk yadda kake wanda suke kan addini nan ba su isa ba, yara ne ba su da kuɗi. Wallahi in kuka fara rikici da su ba za ku kai labari ba. Don rikicin in za a buga kamar dutse ne da ƙwai. kafin an buga ko kafin wanda zai ce labari haka Fir'aun ya tanna annabi Musa da jama'a shi ta inna ha'ula'i la shirzamatin qalilu wayannan jama'a mai nauraci dan tsararru sun takura mutane sun gallaba mutane sun hana su saka daga ƙarshe waye ya kai labari waye bai kai labari ba kowa ya san wanda ya kai labari kowa ya san wanda bai kai labari ba saboda haka muna da yaqini wannan addinin da muke yi na Allah ne fatan da mu muke Allah ka sa duk wata magana da za ta fita daga bakin mai zaman to muna yin ta ne dan Allah ba dan cin mutuncin wani mutum ba wannan shine abin da zan faɗa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يا سامات
Oh, wow.